waɗanda ba mu sani ba cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, maza ko mata, Ubangiji Ta'ala ya ji kansu da gafara. Amma lallai akwai mutanen da suke zai wahala cikin mahalarta wannan masallaci a manta da su, zai wahala a nan cikin garin Maiduguri a manta da su, cikin mutanen da muka yi rashin su. Zan ambaci guda uku daga cikinsu, ba don sauran ba su da muhimmanci ba. Na ɗaya, Baba Alhaji Khalid, wanda duk wanda yake kallon tafsiri na babban malaminmu Sheikh Muhammad Abba Aji a gidan gwamnati yana sanar da Baba Alhaji Khalid, shi yake karanta tambayoyi idan an kammala tafsiri. Haka karatun da muke na mata da safe na tafsirin mata a nan masallacin shi yake karanta tambayoyi. Allah Ta'ala ya karɓi rayuwarsa, muna fatan Allah ya ji kansa da gafara. Rashin Alhaji Khalid ba rashi ne na Malam Abba Aji shi kaɗai ba, ba kuma rashi ne na iyalinsa kaɗai ba, rashi ne namu gaba ɗaya. Na biyu, rashin da muka yi na kwana-kwanan nan, yau kwanaki tara kaɗai na dattijo daga cikin dattijan wannan masallaci, dattijo daga cikin dattijan Borno gaba ɗaya, Najeriya gaba ɗaya, shi ne sakataren gwamnatin jihar Borno marigayi Alhaji Abba Gana Tarabu. Allah ji kansa da gafara. Shekaru da dama muna tare da shi, ko a kiyamul laili ko a tafsiri da wannan masallaci, sai ba ga shi yau Ubangiji Ta'ala bai kaddara ya kasance a tsakaninmu ba. Wannan rashi ba wai rashi ne da aka yi wa gwamnatin jihar Borno kaɗai ba, duk da cewa kila mai girma gwamna da mataimakinsa da sauran kusoshin gwamnati su rika jin za su fi mu ji a jika. Ba kuma rashi ne da aka yi shi ga iyalansa kaɗai ba, duk da cewa ‘ya’yansa da matarsa su rinka jin cewa za su fi kowa ji a jika, wanda yake wannan masallaci zai ji a jika cikin dattijai da matsakaita da matasa na wannan masallaci. Mutum ne mai kyakkyawan hali, mutum ne wanda yake yaro ƙarami ɗan shekara bakwai na iya tare shi ya faɗa masa bukatunsa ya saurare shi. Fatan mu Allah ji kansa da gafara, Allah shi yafe masa, Allah albarkaci zuriyarsa. Ba za mu manta da Malam Hassan wanda ke cameraman ne Rabi RTV, wanda yana ɗaya daga cikin wanda suke zuwa nan ɗaukan tafsirin nan da ake ba, shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa, ga shi wani bayan tare da shi. Dukkan waɗannan ‘yan uwa, alal haƙiƙa mutuwarsu wa'azi ce a gare mu, domin ta tunatar da mu cewa kila shekara mai zuwa kuma za mu samu sake samun wani adadi a cikin mu ba ma na. Muna fatan Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya rahamce su. Ya Ubangiji, muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya kamala, ya Ubangiji, muna roƙonka albarkar wannan wata mai alfarma na Ramadana, albarkar wannan alqur'ani littafi naka da muke karantarwa, ya Ubangiji ka ji kansu da gafara, ya Ubangiji ka ji kansu da gafara, ya Ubangiji ka yafe musu kurakuransu, ya Ubangiji ka zame musu halifa a gidajensu, ka albarkaci zurriyarsu bayansu. Za mu yi amfani da wannan dama kuma a madadin dukkan al'ummar da ke wannan masallaci, a madadin wannan majalisi mai albarka na wannan tafsiri, mu mika saƙon ta'ziyarmu ga mai girma gwamnan jihar Yobe dangane da rashi da aka yi masa na ɗansa, shi ma duka kwanaki uku ko huɗu da suka wuce, ko kwanaki uku, muna fatan Ubangiji Ta'ala ya ji kansa da gafara, shi kuma Allah ya bashi haƙurin jurewa shi da dukkan waɗanda abin ya shafa. Wannan shi ma rashi ne nashi, kuma rashi ne namu, don kasancewarsa tare da mu a cikin ayyukan alkhairi masu ɗumbin yawa. Allah Maɗaukakin Sarki ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Idan muka manta ba a bara, ni dai na tsaya ne a ƙarshen aya ta 121 na bar kwanaki biyun ƙarshe, wanda ɗan uwa Malam Gambo Kyari ya ci gaba ya ƙarasa kwanaki biyun ƙarshe. Ba wai dan abin da ya yi bai daidai ba, na saurari kasar ɗin da ya yi guda biyu sun yi kyau matuƙa, ko ni zan yi ba zan yi sama da haka ba, amma roƙo na samu daga kafofin watsa labaran da suke sanya tafsirin cewa ba su sanya waɗannan kasar guda biyun ƙarshe ko waɗannan ayoyin da ya fassara ba, musamman a garuruwan Kano da Kaduna da Bauchi da kuma jihar Katsina, don haka sai in maimaita dan saboda waɗanda suke sauraron tafsirin a can su samu alkhairin da kuka riga kuka ji daga bakinsa. Malam, zan yi ƙoƙarin maimaitawa iya yadda ka karanta, ban sani ko in yi daidai ko ba haka. Fata na Ubangiji da Allah ya mana gaban kita. Malam, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يمشي به في الناس كمن مقلوب في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
وانا يتسي آية تقريد أشرين دبيو دكومة تقريد أشرين دقوكو تكيو سورة الأنعام وبنجي تعالاتي أو من كان ميتا فأهييناه shin yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske yamshi bihi tinnat yana tafiya da wannan haske a cikin mutane kaman masaruhu fi dhulumat zai zama kamar wanda yake cikin duhu bayan duhu laysa bi kharijin minha ta yadda ba zai iya fita daga cikin duhun ba za su zama daya mutumin da Ubangiji ta'ala ya sanya masa haske da yake tafiya a ciki zai daidai da wanda yake cikin duhu bayan duhu bayan da zai isa zama daya mutumin da yake matacce zai daidai wanda yake rayiye bayan da zai isa zama daya kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne aka kawata wa kafirai irin abin da suka kasance suna aikatawa malaman tafsiri sun tattauna dangane da ma'anar wannan aya ta fuskoki guda biyu fuska ta farko menene ma'anarsa fuska ta biyu wa ake nufi da ma'anar idan muka dauki fuska ta farko menene ma'anarta ma'ana ga al-mautu ga al-hayatu aw man kana maytan fa ahyaynahu sannan kuma ga an-nuru ga kuma az-zulumat waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman masaluhu fi-z-zulumat kaman masaluhu fi-z-zulumat laysa bi-kharijin minha lafazin mayit wato ana nufin matacce matacce a nan gurin ma'ana kafiri wanda baya da rai domin kafiri koda yana da rai tunda zuciyarsa kekasasshiya ce matacciya ce rayuwar gangan jikinsa ba ta da amfani idan an ce kuma rayaye ana nufin mummune domin rayuwar zuciya ita ce rayuwa mutuwar zuciya ita ce mutuwa kamar yadda ganin zuciya shine gani makantar zuciya ita ce makanta ta hakika ba makantar ido ba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da ace mutun ya makance a ido da ace mutun ya makance a zuci dan Allah wanne yafi illa wanne yafi ci baya ga dan adam ko shakka babu makancewar zuciya shine yafi illa shine yafi ci baya ga dan adam dan haka ne ma wani mai hikima ke cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ma'ana idan zuciyar dan adam ba ta gani yana ya zama makauniyar zuciya ma'ana ya zama wanda yake baya da imani wanda bai yadda da abin da Allah ya saukar ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bai tsayanta Allah da kadaita shi wajen ibada ba kenan to dan haka dai idan an ce rayayye ana nufin mummuni idan an ce matacce kenan ana nufin wanda ba mummuni ba ana nufin kafiri wanda bai yi imani da Allah ba wanda bai yadda da manzancin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce ma'ana mafi fitowa fili sannan idan an ce an-nur ana nufin addinin musulunci kamar idan an ce az-zulumat kuma ana nufin kishiyar musulunci kishiyar musulunci shine kowane irin fata ko yahudanci ko nasaranci ko mabuzanci dukkan wani nau'i dukkan wata hanya dukkan wani tafarki wanda ba addinin musulunci ba shine aka hada shi da cewa az-zulumat kaga abinda ba musulunci ba abubuwa ne da yawa shi yasa yazo a cikin jam'i az-zulumat amma musulunci abu ne daya shi yasa yazo a mufrad an-nur an gane ko waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman masaluhu fi-z-zulumat kamar da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dan haka dai ya yan uwa wato addinin musulunci shine haske wadansu malaman tafsiri suka fassara an-nur da cewa shine al-qur'ani mai girma adh-dhulumat shine dukkan wani nau'i, dukkan wani salo na koyarwa, dukkan wani tsari na rayuwa da tattalin arziki na siyasa wanda ya ci karo da Alkur'ani, shine az-zulumat. Gurguzu ne, jari hujjanci ne, tsari ne na da ko na yanzu, gargajiya ce, kowane irin tsari ne wanda ba Alkur'ani ba, shine zulumat. Alkur'ani shi kadai shine an-nur, haske. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Da haka Alkur'ani shine haske, ko kace musulunci shine haske, ko kace Alkur'ani ko kace musulunci, duk ma'anar tana zama daya. Domin babu musulunci in ba Alkur'ani, babu Alkur'ani in ba musulunci. Da Alkur'ani da musulunci da abu ɗaya ne. Ina fata an fahimta. Sannan a wata kira akan ce mai, a wata kira a mayyit, a man kana maitan ko a man kana mayyitan fa ahyayna. Menene bambanci tsakanin mayyit da kuma mayyit? Waɗansu malamai suka ce duk ɗaya ne. Mayyit matacce, mayyit da yawa ya usar da shi ma dai matacce, amma waɗansu malamai suka bambanta, suka ce idan an ce mayyit wanda zai mutu nan gaba bai riga ya mutu ba yanzu, mayyit shine matacce, an riga an gama. Shi da wani ke cewa aya sa'ili tafsira maitin wa mayyitin fadunaka qad fassartu ma kunta tas'alu wa ma kana za ruhin fadhalika mayyitun wa man mayt illa man ila alqabr wa man mayt illa man ila alqabr yumad. Aya sa'ili tafsira maitin wa mayyitin, ya kai wanda yake tambaya ta fassarar mayit da kuma fassarar mayyit. Fadunaka qad fassartu ma kunta tas'alu, karbi na riga na fassara ma abinda kake tambaya. Wa ma kana za ruhin fadhalika mayyit, abinda yake da rai a jikinsa bai riga ya mutu ba, shine ake ce masa mayyit. Shi yasa Allah ce da manzon Allah lokacin rayuwarsa, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun. Wa man maytu illa man ila al-qabr yuhmalu, amma ba a cewa al-maytu sai wanda an riga dauke shi a makara za a kai shi makabarta, wannan sai a ce mai, wato an riga an zalale a jikinsa. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharij minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu yamalun. Ragowar abin da ban faɗa ba, tuni malam Bukari, malam Bakari ya riga ya faɗa tun bara, dan haka naji kasa din bazan maimaita abin da ya riga ya faɗa. آية كما الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية كما رحك ليمك سنياء قوة القرية. لفظ القرية نالف قري قري واللي هذا مزونا ديوا دهك أهوسا سيأتي القرية وأتي مرايا gari matattara, maraya dai ita ce dai Hausa, dai idan ka ce alƙarya ka saki mai Larabci. Mun sanya a kowace maraya a kabira mujrimiha, manya na garin su zanto su ne mujrimiha, masu laifi a garin, liyamkuru fiha dan su yi makirci a cikin gari. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun, ba wanda suke kullawa makirci sai kawunan su, wa ma yashurun, amma su ba su sani. Abinda wannan aya take nufi, wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir, ma'ana kamar yadda a garinka da kake cikin Makka muka sanya mani'imta garin suka zanto su suka fi ayyukan barna, masu kudin garin, masu mulkin garin, masu fada a ji a cikin garin su suka fi ayyukan barna da fasadi. Dan haka suka kuntata maka, suka yi fada da da'awarka, suka yi kokarin fitar da kai daga cikin garin, suka kulla maka makirci. To karka dauka wannan sabon abu ne a tarihi, haka abin ya faru a al'ummar da suke kafin ka. In wannan ya faru gare ka, kar ya zama bakon abu. Wa kazalika ja'alna fi kulli qarya, kamar haka ne muka kaddara, muka tsara wa kowace alqarya, muka sanya akabira mujrimina, mafiya laifukan cikin garin suka zanto su ne manyan garin, mafiya ayyukan barnan garin suka zanto su ne manyan garin. Liyamkuru fiha, dan su rinka kulla makirci. Lafazin al-makr a larabci abin da yake nufi al-hila wal-khadi'a, wato dabara ko yaudara, shine al-makr. Amma akan ambaci al-makr a cikin larabcin al-Qur'ani, ana nufin kiran mutane zuwa ga barna, kiran mutane zuwa ga kishiyar gaskiya, kiran mutane zuwa ga bata. to kiran mutane zuwa ga bata kuwa yana daukan salo biyu ko dai kiran su da baka kai kirayi mutane su zo su yi barna kai musu umarni da yin barna kai umarni da sabawa Allah kai umarni da shirka ko kai umarni da bid'a ko kai umarni da wani aikin salo wannan da baki kenan salo na biyu a aikace kai ka rinka aikata shirka bayan ko kai shugaba ne abin koyi wajen mutane ko ka rinka aikata bid'a bayan kai shugaba ne maganarka da aikinka da ana iya kafa hujja da su a ce wani ma yayi kaga ka kirayi mutane da aikin ka kai shugaba ne abin koyi ka rinka yin aikin barna ko sata ko zalunci ko dai wani aiki na Allah wadai bayan kuwa mutane na iya kafa hujja da wannan cewa ai wani ma yana yi to wannan duk ana kiran shi da suna al-makru liyamkuru fiha ina fata an fahimta kiran mutane zuwa ga kishiyar gaskiya shine makirci in kana son ka gane wannan duba cikin suratu sabah inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa qala alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'u al-'adhab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun suka ce bal makru al-layli wan nahari abinda ya faru har muka bata mu mabiya makru al-layli wan nahari makirci ne na dare daban na rana daban wanda kuke yi ko shugabanni ma'ana kila da kuke yi kururuwa da shelar ta barna da kuke yi ku manya ko da aikin ku ko da maganar ku kuna kiran mu an nakfur billahi mukafirce mu ubangiji wa naj'ala lahu andada mu sanya masa kishiya wannan shine yasa muka bata shine yasa muka bata farkin da ba na daidai ba kaga anan gudun sun fassara makaru haka ubangiji ta lace wa makaru makaran kubbara wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wuddan ko waddan wala suwa'a wala yaqusa wa yaquqa wa nasra wa kad adallu kathira wa la tadri adh-dhalimina illa dhalala ma'ana makaru makaran kubbara kamar mai tambaya yayi tambaya menene ma'anar wa makaru makaran kubbara sai Allah ce wa qalu la tadhurunna alihatakum kaga ai kila ne wannan kila ne zuwa ga barna kila ne zuwa ga shirka suka ce da mutanen su la tadhurunna alihatakum kada ku yadda ku bar allolinku da kuke bautawa ake kiran su ake bautata musu tun iyaye da kakanni wala tadhurunna waddan wala suwa'a kar ku bar wadd kar ku bar suwa'a wala yaqusa wa yaquqa wa nasra kar ku bar yaqus kar ku bar yaquqa kar ku bar nasra wannan manyan wannan waliyye da ake kiran su ake rantsuwa da sunan su yan an yi tuntube ya ambaci sunan su kar ku yadda ku kyale su ku rike kayan ku da gaskiya kar ku rubu da su kaga wannan shine Allah ya fassara shi da cewa makirci shine liyam kurufiha dan su yi makirci a ciki abinda dai wannan aya take nufi ya yan uwa ubangiji ta'ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga manyan gari suna fada da da'awar sa kada abin ya bashi mamaki dama manyan gari sun yi fada da da'awa a lokacin annabawan da suka wuce a baya idan ya ga manyan gari sun kulla masa bakirci wai ko dan a kashe shi ko dan a kore shi ko dan a daure shi ko idan yamkuru bikal ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wannan ba shi ne farau ba dama can a baya a tarihi haka lamarin yake wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira laha nawa nawa ne cikin alqaryu nawa nawa ne cikin dawloli kasashe da suka shude baya a tarihi wanda sun fitka garin ka na yanzu karfi karfin tattalin arziki karfin soja karfin mulki suka rinka yin makirci ga annabawan da aka turo kafin ka suka rinka kokarin korarsu muka hallaka su karshe ba su samu mutumci ba to kai ma alƙaryarka da za su yi ƙoƙarin makirci gare ka da hana da'awarka yaduwa da hana kiran da kake yi yaduwa da hana mutane bin musulunci za ka ga bayansu za a hallaka su irin yadda waɗancan suka wuce a tarihi waɗannan kai ma za su wuce a tarihi shi ke naka ga abin ya zo ya wuce ina fatan na kusanto da ma'anar aya wato kenan aya tana ɗauke da ababe guda biyu abu na farko mai muhimmanci tunatar da manzon Allah dallan lashinsa cewa idan ya ga wannan abu ya faru ba gare shi kaɗai fara faruwa ba ya taɓa faruwa a baya a tarihi abu na biyu kuma wanda yake mai matuƙar muhimmanci shine galibin manyan gari da wuya ga sun taimakawa da'awa ta addinin musulunci fada suke da ita domin tana cin karo da bukatunsu bukatunsu na zalunci bukatunsu na murƙushe talakawa bukatunsu na waɗansu tsare-tsare wanda ba kasafai suka fi yin amfani ga al'ummar ƙasa ba in kaga manya sun bi da'awa to sai waɗanda Allah ya wa ga makatar ba a nema a rasa gaba ɗaya na Allah baya ƙarewa amma dai su suka fi zama kaɗan cikin al'umma to kuma dukkan wannan makirci da suke yi na su hana da'awa yaduwa ba kowa suke kulla ba sai kawunan su kuma yan kuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun ayi ta gaba Allah ce
wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
وإذا جاءتهم آية إذا وتى آية أبدا أكيد في الآية أنا معجزة idan wani abu ya zo musu gagara ko yau irin wanda suka nemi annabiyan su ya kawo don su yi imani da shi sai kuma ya kawo din kalo sai ka ji sun ce lan nu'mina bukan ba za mu yi imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah har sai an ba mu kwatankwacin abin da aka baiwa annabawan Allah da suka shuɗe baya a tarihi ma'ana idan manzo Allah ya kawo musu wata mu'jiza a yanzu irin wanda ta dace da zamanin sa mu'jiza ta alqur'ani wanda ita kanta babbar mu'jiza ce tunda an ne musu kawo irin sa sun kasa kawo gaba ɗayan alqur'ani sun kasa kawo surori guda goma sun kasa sura ɗaya ta irin alqur'ani sun kasa ai wannan mu'jiza ce amma tare da haka sai su ce a'a in dai kana son mai imani kawo sanda irin ta annabi Musa kawo hannu mai kyalle irin na annabi Musa kawo taguwa irin ta annabi Salihu kawo mu'jiza irin ta annabawan farko lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah in har kana son mai imani kawo mana wani abu irin wanda aka baiwa annabawan farko da suka shude baya a tarihi suna yin haka ne kawai dan inadi dan nuna taurin kai game da da'awar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Allah ce Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata ubangiji ta'ala shi ne mafi sanin inda ya dace ya sanya manzancin sa Allah ya fi ku sanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi dacewa ya fi cancanta ya karbi tutar annabta a ƙarshen zamani dan shi ne zababbe cikin zababbu su mutanen makka suna cewa da aka tashi turo manzo ina ma a zabi wani dan babban gida a makka ba gidan da manzan Allah ya fito ba ko a zabo ne dan babban gida a da'i ba gidan da manzo Allah ya fito ba wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ina ma wani babban mutum ba maraya ba wanda ya fito a gidan masu kudi da kafafa ba wanda ya fito a gidan talakawa ba wanda ya fito a gidan sarauta ba wanda ya fito a gidan talakawa ba a zabo ne mai matsayi irin wannan a turo manzo shi muke bukata ma'ana suna bukatar mai kudi sannan kuma suna bukatar wanda ya fito gidan sarauta suna bukatar wanda ya fito kaza suna bukatar wanda ya fito kaza wai shi suke so a turo musu ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya mayar musu da martani ya nuna musu cewa shi ne ya zaɓi manzon Allah da kansa ahum yaqsimuna rahmat rabbik shi su ne za su yi kasafin rahmar ubangiji su bayar da ita ga wanda suka ga dama su kasafta annabta da manzanci ga wanda suke so nahnu qasamna bainahum ma'izatahum fil hayati dunya mu ne muka yi kasafin rayuwar su a nan gidan duniya mu daukaka wannan mu gaskantar da wannan mu bai wannan mulki mu hana wannan mu daukaka wancan mu yi kasa da wancan haka annabta ma Allah bai wannan annabta ya hana wancan ya bai wancan manzanci ya hana wancan ya bai dan wancan gida sarauta ya hana wancan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un da haka ne sai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin ina yafi dacewa ya sanya annabta a dai wannan lokaci babu gida da ya dace da annabta irin gidan Abdullahi dan Abdul Muttalib wato wanda yake dan Hashim dan Abdul Manaf wannan gidan shi yafi dacewa da annabta da haka hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa kinanata min walad isma'il wastafa quraysh min kinana wastafa bani hashim min quraysh wastafani min bani hashim yake cewa ubangiji ya zabo kinana a cikin dukkan ayan annabi isma'il sai Allah ya zabi kinana shine gidan da yafi kowanne tsafta da kyau a cikin gidaje da suke dangantawa da gidan annabi isma'il a cikin ƴaƴan kinana gaba ɗaya kuma sai Allah ya zabi quraish shine gidan da yafi tsafta a cikin duk quraishawa sai Allah ya zabi gidan banu hashim a cikin dumfan numfashi sai Allah ya zabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe manzon Allah zababban zababbu ne, sai da aka zabe, aka zabo, aka rairaye, aka tankade, aka bagace, aka fito da shi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ga ka'idar Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah shi yafi sanin ina ya dace ya sanya annabinsa. Da haka dan me wani zai ce kuma ba shi ya dace ya zama annabin karshen zamani ba. Sayusibu alladhina ajrabu sagharun indallah, da sannu zai samu waɗanda suka yi aikin barna sagharun indallah, kaskanci a wurin Allah gobe kiyama. Wa azabun shadid, da kuma azaba mai tsanani. Bima kanu yamkurun, saboda abinda suka kasance suna yi na kiran mutane zuwa ga barna, ko kiran mutane zuwa ga shirka, ko kiran mutane zuwa ga bid'a, ko kiran su zuwa ga ayyukan sako, duk wannan yana ansa ma'anar al-makru kamar yadda na faɗa. Ayat
wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis-samaa' كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون
فمن يريد الله أن يهديه dukan wanda Ubangiji ta'ala ya so shiryar da shi, ya shirah sadrahu lil islam, yakan haskaka kirjinsa lil islam da musulunci. Lafazin ash-sharhu na nufin haske, ma'ana Ubangiji na sanya haske a cikin kirjin bawa, haske kishiyar duhu. Ko kuma ya shirah sadrahu lil islam, Ubangiji na fadada kirjin bawa game da musulunci. Abin nufi sai a sanya kirjinka yayi fadi, ya yalwatu, sai da duk abinda za a faɗa na wata doka cikin dokokin musulunci, sai ka ji kana da masaukin karɓata a cikin zuciyarka, ba kunci a cikin zuciyarka. Duk wata doka da za ta zo ta sabu wurin zama, gobe ma ka ji wani abin ya sabu wurin zama, jibi da gata ma in ka ji wata dokar ta samu wurin zama, shine ne shirah sadrahu lil islam. Sai Allah ya faɗaɗa kirjin bawa, duk waɗansu dokoki na Allah ya ce, annabi ya ce, sai su samu gurbin zama a cikin kirjin bawa. Wannan idan Allah ya so mutum da shirya kenan, ba ya da wani kunci, duk abin da aka faɗa sai ya amince da shi, ba ya da wata alamar tambaya a kai. Matuƙar an ja ayatul Qur'ani an fassara masa daidai, matuƙar an karanto hadisi sahihi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi masa fassara kyakkyawa, to sai ya ji cewa ya gamsu da wannan abu. Amma wa man yurid an yudillahu, dukan wanda Ubangiji ya nufi batar da shi, yaj'al sadrahu dayyiqan, sai Ubangiji ta'ala ya sanya kirjinsa ya zanto mai kunci, kaga kishiyar fadi kenan. Harajan, mai kuntata, da dayyiq da haraj din ma'anarsa daya. An yi adafin daya akan daya, liftilafin lafzu la liftilafin ma'ana, saboda lafazin daban-daban ne ba dan ma'ana ta sha ba. Wato sai kirjin mutum ya zanto ya kuntata, ta yadda in an ce Allah ya ce wannan kalmar ba ta da wurin zama, zin ya tsuki, ya tsuki, ya kuntace wuri guda. Manzon Allah ya ce ba ta da wurin zama wannan kalmar, shi ne yaj'al sadrahu dayyiqan, harajan mai tsananin kunci, ka annama yas'adu fis sama, kai ka ce mutum ne da yake yunkurin zuwa sama. Abin nufi dan adam ba tare da wata na'ura ba, ba tare da wani kayan sufuri ba, ya ce zai tafiya zuwa sama ta daya, zai iya ko sama ta biyu ko ta uku, zai iya. Yadda dan adam baya iya zuwa sama ta ɗaya ko ta biyu, to haka karmar alkhairi ba ta iya samun shiga zuciyar mutumin da yake da kuncin zuciya. Wannan kamanta rashin yiwuwa ne da rashin yiwuwa. Yadda ba zai yiwu ba dan adam ya je sama ba tare da wata na'ura ko kayan sufuri ba, to haka karma ta alkhairi ba zai yiwu ba ta iya shiga zuciyar mutumin da yake da kuncin zuciya, mutumin da yake da kuntataccen kirji, karmar alkhairi ba ta iya shiga ci. An gane ku? Shi ne yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama. Allah shi kadalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun, kamar haka ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sanya datti 'ala alladhina la yu'minun, kan waɗanda suke ba su da imani sai Ubangiji Ta'ala ya sanya datti tattare da su. Abinda ake nufi da datti a nan gurin shi ne dattin zuciya, ya zanto zuciya su babu tsarki tattare da ita. Dattin zuciya sai ya gadar musu da dattin magana, kalmomin da za su rinka furtawa sai su zanto kalmomi ne na datti. Jingina ma Allah kishiya, jingina ma Allah mata, jingina ma Allah ɗa, kaga da wannan kalmomi ne da datti na kasanta. Dattin zuciya sai ya gadar musu da dattin aiki, sai ya zanto ayyukan barna, ayyukan ta'addanci, ayyukan rashin tausayi, ayyuka na rashin rahama, na rashin jin kai, shi ne abin da ke faruwa a gare su. Shi ne kazalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Waɗansu malamai suka lafazin ar-rijsa anan gurin suka ce ana nufin shaytan kenan. Kazalika yaj'alullahu rijsa, kamar haka ne Ubangiji Ta'ala ke dora shaytan 'alal ladina la yu'minun, kan waɗanda ba su yi imani ba. Ya zanto shaytan ke tasarrufi akan su, shi ke sa su, shi ke hana su, shi ke umarnin su, shi ke hana su. Alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'udduhum azza fala ta'jal alayhim inna ma na'uddu lahum adda wa man ya'ti an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Dukkan mutumin da ya kawar da kai daga ambaton Ubangiji, ma'ana ba ruwan shi da Al-Qur'ani, ba ruwan shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda nan ne ya kamata ya rinka karbar umarni ko hani. To da zaran ya kawar da kai daga Al-Qur'ani ko hadisi, sai Ubangiji Ta'ala ya dora shaytan akan sa, shaytan ne zai rinka masa umarni ko hani a madadin Al-Qur'ani ko hadisi ya maka umarni ko hani. Da haka zabi dan adam kenan, ko dai karbi umarni da hani daga Al-Qur'ani da kuma taska ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu, ko kuma idan ya watsar da wannan ya dauka bin Al-Qur'ani da hadisi ci baya ne, ba wayewa bane ba, to ko shakka babu shaytan ne zai rinka masa umarni da hani. Nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, sai mu dora shaytan akan sa, duk inda ya nufa da shaytan suke tare. In ya ci, shaytan da yace ya ci, in ya bari, shaytan da yace ya bari, in ya sha, in ya daura tufafi, in ya zauna, in ya tashi, duk sai kasance da umarnin shaytan ki. Ranar tashin kiyama sai ya zanto cikin waɗanda za a ce da su, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum عدو مبين هو أن يبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون. كوالي جيمي قدا يا مقرمتا كوالي جيمي قدا يا كنغللو وطن دا شبكو الله يتي النبي يتي كيجي ألم أهد إليكم بمفتا مكو بيا بني آدم ياكو يا أن النبي آدم بمفتا مكو بشيوا Allah ta'budu shaytan, kar ku bauta ma shaytan, kar ku yi da'a da bayyana a gare shi. Innahu lakum aduwwun mubin, maƙiyi ne mabayyani a gare ku. Wa an ibuduni, ban ce ba ku bi ni ku bauta min ni kadai, kar ku haɗa ni da wani. Hadha siratul mustaqim, wannan shine hanya madaidaiciya. Wa laqad adalla minkum jibillan katiran, haƙiƙa shaytan ya fitar da halitta masu yawa cikin ku, adadi masu yawa. Ban faɗa muku wannan ba? Afalam takunu ta'qilun, haka Allah zai faɗa muku da ranar tashin kiyama. Dan haka gurgurdan yadda ka ganka kana bin Al-Qur'ani da hadisi, gurgurdan yadda kai nisa da tafarkin shaytan, gurgurdan yadda kai nisa da Al-Qur'ani da hadisi, gurgurdan yadda ka matsa dab da tafarkin shaytan, ba wata hanya sai guda biyu, ko dai hanyar Allah da manzonsa ko kuma tafarkin shaytan. Babu wani abu tsakatsakiya, ba hanyar Allah ba ba ta shaytan ba, babu wannan a cikin hanyar Allah da ta manzon Allah a gefe daya, hanyar shaytan a gefe daya. In baka kan wutan tabbas kana kan wannan, in ka kusanci wannan to ka ne tsanci wancan, in ka ne tsanci wancan to ka kusanci wancan, wannan ka'idar kenan. Dan haka sai dan adam ya gwada ya ga abin da yake cewa da abin da yake aikatawa a cikin kowane 24 hours na shi. Me kake cewa, me kake aikatawa, suwa kake hulɗa da su, da umarninwa kake yin hulɗa, da umarninwa ka ɗauki kowane mataki da ka ɗauka, da umarninwa ka yanke kowace alaƙa da ka yanke, da umarninwa ka ƙulla kowace alaƙa, da umarnin Allah da manzansa, ko shakka babu ƙara bauta. Ba da umarnin Allah ba, ba da manzan Allah ba, ko shakka babu da umarnin shaytan ne. Da haka sai mutum ya kwatanta wannan jini. Fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ko dayyqan harijan ka'annama yas'adu fi as-sama kama yadda yake kira. Kadhalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Allah ce wa hadha siratu rabbika mustaqima, wannan shine tafarkin Allah wanda yake mai kakke. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun, hakika mun rarrabe ayoyi illa fillah daki daki, liqaumin yadhakkarun, ga mutanen da suke daukan tunani, suke daukan izina cikin alqur'ani da hadisi. Akwai hadisi da ya tabbata a cikin littafin al-musannaf na Abdurrazzaq as-Sanani. Sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi aqyas, cikin mutane wa ya fi kaifin hankali? Sai manzon Allah ya ce, aktharuhum lil maut dhikran, wanda yafi kowa tana mutuwa shi yafi kowa kaifin hankali. Wa aktharuhum lima ba'dahu isti'dada, kuma wanda yafi kowa tana diga abin da zai biyo bayan mutuwa din, wannan shi yafi kowa hangen nesa da tunani cikin mutane. Tuna mutuwa, yin tana diga abin da zai biyo bayan mutuwa, tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama. Daga nan gudun sai suka tambaye shi bayan sun ji wannan aya, afa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, saka sai ashe kirji yana budada ya fadadu? Manzo Allah sai kore da gaske suka ce, menene alamar bawa zai gane kirjin sa ya yalwata ya fadadu sai yadda zai rika karbar dokoki na musulunci? Sai manzo Allah sai, alamar da za ku gane wannan, al inaba ila darul khulud wat tajafi an darul ghurur wal isti'dad lil maut qabla al maut. Abu bi gudau, abu na farko komawa zuwa ga gidan dawoma shine gidan lahira. Mutumin da yake komawa zuwa ga gidan lahira kuma shine wanda yake yawaita aiki da yasan zai tsirar da shi gobe kiyama, wanda yake nesantar aikin da yasan zai jawo masa bacan, to mutum ya nesanci wannan. Kar yayi sai abinda bukata ta tilasta, abinda bukata ta tilasta sai ka tafi, abinda bukata bata tilasta ba sai ka tsaya. Bukata ta tilasta ka je umara ko ka je aikin haji sai ka je, bukata ta tilasta ka je waje dan ka jawo wa kasar ka alkhairi, ka jawo wa jahar ka alkhairi, ka jawo wa karamar hukumar ka alkhairi, ka tabbatar 80 zuwa 85 zuwa 90 cikin 100 tsakaninka da Ubangiji, fitar da zaka yi, zaka fita ne dan alkhairin talakawan ka ba dan bukatar kanka ba, 100% sai ka fita. Ka tabbatar 51 cikin 100 zuwa sama bukatar kanka ce ba bukatar talakawan ka ba, sai ka hakura karka ce. At-tajafi an darul ghurur, mutum ya nisanci gidan rudi duniya ke. Sannan wal isti'dad lil maut qabla al maut, tattalin mutuwa tun kafin mutuwa. Dan Hausawa sukan ce, ba a fafe gora a ranar tafiya, ba zai yiwu ba. Gora wanda ake zuba, wanda ake zuba guzuri a ciki, wanda ake zuba nono a ciki, ka rike gayanka wanda zaka je ka dama kula ka sha, shi wannan goran ba fafe shi ake ba a rarrafe shi? To ba ranan da zaka yi tafiya ne zaka zo kana rarrafe shi ko tun kafin ranar tafiya? Tun kafin ranar tafiya zaka rarrafe shi, ka hore shi, ka gyara shi, ka ajiye. Ranar tafiya sai dai ka zuba nonon ka sannan sai ka tafi. Amma ba zai yi ba ranar tafiya kace zaka abin nan. To ba zai yi ba ranar mutuwa kace zaka yi tunanin ku, zaka yi tanadi na me zaka je da shi kiyama? Ba zai yi ba. Tun kafin ranar mutuwa ta zo ake yin tanadi na lahira. Shine wal isti'dad lil maut qabla al maut, kana da mutuwa tun kafin mutuwa, tun kana cikin kurkiya, tun kana cikin hankalinka, tun kana cikin basirarka, kana cikin ganiyarka, ga kuɗi, ga sarauta, ga muƙami, shekaru 35 40 45, shine ganiyar jin daɗi. Da ka ɗora ɗaya 46 da 47, ka shiga cikin sununul manaya, shekaru na musibu, musibu ko na ƴaƴanka sun fara girma, tsawonsu ya kusan kaiwa kai, wane bai ci makaranta ba, wane an kore shi a makaranta, wance ta rasa miji, wance ta je gidan mijin ta fara jin daɗin aure, mijin ya koro ta, wannan masibar wani ne ta zama taka. Jininka ya hau, shekarunka sun hau, kitsanka ya hau, ka kusa zuwa shekarun shekarun musiba kenan, ka kusa zuwa shekarun ritaya, ga yara a gida ƙaruwa suke yi, ka auri ƙananan mata, ga yara waɗansu manya, ga kuma waɗansu ƴan ƙanana, kana da ɗan shekara 40, kana da shekara 1 da rabi, sinunul manaya, kuma baka mutu ba kana nan da ranka, kuma ga shi saura wata ka ɗan kai ritaya. Allah ya rufa mana asiri. To kafin ka kai wannan za ka yi tanadi, kafin ka kai wannan za ka yi tanadi, domin idan ka kai wannan musibu sun yawa, to amma sai dan sai zo ya rude ka lokacin kana dan shekara 35 ba abin da ka iya sai kulliya sai mota sai yayi sai waje sai gida sai Abuja sai London sai America sai Japan sai China wannan shine kawai a gaban ka baka tunanin masallaci baka tunanin tafsiri baka tunanin hadisi baka tunanin qiyamul layli baka tunanin wanda zai karanta ma alqur'ani tuna ko talabijin da radio ka bude abin da ya dame ka ba labaran duniya ba labaran tattalin arziki dala ta hau ko ta yi kasa fetur ya hau ko ya yi kasa ko jarida ka saya daidai rukunin da ya shafi tattalin arziki shi kawai kake karantawa ba zikiri ba salatin annabi babu haila babu istighfari kana haka sai ka mutu bayan ka tara arzikin sun taru abin da ya rage ka ci kawai sai ka mutu ba ruwan mala'ikan mutuwa da cewa baka fara ci ba an riga an yi masa umarni walan yu'akhkhir Allahu nafsan babu yadda ka iya dole ka mutu to tun kafin mun ne zo dan adam ya kamata ya tanadi shine al-istidad lil-maut qabla al-maut to in ka ga wadannan ababe guda uku sun tabbata gare ka al-inaba ila dar al-qulub at-tajafi an dar al-qulub al-istidad lil-maut qabla al-maut to kana cikin wadanda wannan aya ta gaskata akan su yashrah sadrahu lil-islam in ka ga baka wannan to kana cikin wanda dai bangaren yaj'al sadrahu dayyikan harajan كأنما يصعد في السماء يجلس تو أكنس كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون آية كما قال الله
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا والجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
لهم دار السلام عند ربهم ثم من إذنهم lahum darus salam inda rabbihim suna da gida na aminci a wurin ubangijin su gida na aminci aljanna kenan wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun shi ubangiji shine waliyin su abin nufi majibincin lamarin su domin lafazin alwali ina nufin annasir mataimakin su wanda yake jibintar lamarin su ya sadar da alkhairi zuwa gare su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi wa yawma yahsuruhum jami'an ya ma'shar aljinn tuna musu ranar da za a tara su gaba ɗaya yahsuruhum kina a wata kira'a yawma nahsuruhum tuna musu ranar da za mu tara su jami'an gaba ɗayan su ya ma'asar aljinni ubangiji zai kira ya ce ya ku aljanu qad istakthartum min al-ins haqiqa kun yawaita mabiya cikin mutane wa qala awliya'uhum min al-ins sai majibinta lamarin aljanu cikin mutane mabiya aljanu daga cikin mutane sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'duna bi ba'd sashinmu ya ci moriyar sashi wani bangare na cikinmu ya amfana da wani bangare ma'ana su da aljanu kenan ma'ana mun yi biyayya a gare su su sun ci moriyar wannan biyayya su kuma sun ba mu waɗansu labarai sun kawo mana waɗansu abubuwa da muke bukata mun ci moriyar wannan abin da suka ba mu na labari ko abin da suka kawo wanda muke bukata shine istamta a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalan allazi ajjalta har muka kai ajalin da ka kaddara wa kowanne ɗaya daga cikin mu tsawon shekaru ko 40 ko 50 ko 70 gurgurda yadda kanke kowa haka muka rayu mu da su muna cin ribar juna muka saba wa da'awar da ka turo annabinka da ita qala sai ubangiji ta'ala ce annaru mathwaakum khalidin fiha wuta ita ce makomar ku khalidin fiha kuna masu dawama a cikin ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ta'ala ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka shine hakim mai hikima cikin dukkan lamuransa sannan kuma alim masani game da kowa game da komai. Wannan aya tana tunatar da mu ranar da Ubangiji Ta'ala zai tara mutane gaba mutane da aljanu. Ubangiji Ta'ala ya kiraye su da ce ya kiraye aljanu ya ma'ashar aljin ya ku aljanu ka distaktartum min aljins, kun yawaita mabiya cikin mutane, saboda da yawa daga cikin mutane sun yi biyayya ga aljanu don cin waɗansu bukatu na duniya, sun yi biyayya a gare su da sunan sihiri, da sunan tsafi, da sunan laƙadi, da sunan rufa'ido, da kowane irin sunan kowane irin abu. Aljanu sun samu mabiya cikin Yahudu, cikin Kirista, cikin Musulmi, sun samu mabiya cikin Maguzawa ma waɗanda ba su da addini, sun samu mabiya a Asiya da Turai da Afirka da Amerika da ko'ina. Istaktartum min al-ins, kun yawaita adadi na mabiya cikin mutane, saboda dan adam a duk inda dan adam yake a ɗabi'arsa yana ganin tasirin aljani. Malamai suka ce abinda yasa dan adam ke ganin tasirin aljan, saboda baya ganin sa, to saboda haka sai yake bashi tsoro, kuma sai yake bashi tasiri, kuma saboda shi aljan Ubangiji Ta'ala ya halice shi akan wani tsari na gaggawa da hanzari da cin tazara mai nisa a cikin kankanin lokaci. Muna zaune a nan yanzu kafin magariba, daga nan cikin garin Maiduguri sai aljani zai Abuja ya dawo. Kaga ai ko jirgin sama ne yanzu ba zai je Abuja ya dawo. Daga nan wuri yanzu sai aljani ya tafi ya sha ruwa a Lagos, daga nan wuri zai sha ruwa a Lome a kasar Togo. To wannan cin tazarar tafiyar sai ya baiwa aljan ya je ɗauko wani abu da ake bukata a wannan wurin ya kawo wa ɗan adam a yanzu. To wannan ɗin sai ya sa ɗan adam ya ga cewa lallai aljan ya sha bamban da shi, tunda haka ne a sai duk umarnin da aljan ya bashi kuma zai iya bi. Don mu halittar da ta ji wannan tazaran tafiya mai nisa, a sai in ban bi umarnin ta, bakila za ta iya cutar da ni, kila za ta iya halakar da ni. Wannan ita ce kofar da aljan ya samu ya shigar wa ɗan adam har ya halakar da ɗan adam. Hanya ce ta razanar da ɗan adam ko ya amfanar da shi. Kana buƙatar ruwan zanzan yanzu, sai ya je maka ya ɗauko maka kafin magariba ya kawo. To amma zai baka sharaɗi guda ɗaya cikin sharuɗɗan da yake bukata. Kana buƙatan wani nau'i na ɗan itace wanda babu shi a Najeriya, kila shi a ƙasar Indiya. Kana buƙatan wani nau'i na turaren wuta wanda babu shi a nan sai a Pakistan ko a wani wuri. Kana buƙatar wani ce maka wani abinci wanda babu shi sai a wani wuri, zai yadda zai kawo maka a yanzu ko duk sati ko duk wata, amma bisa ga wani sharadi guda ɗaya. Kana buƙatan ya zai cutar da wani ko ya amfanar da wani ko ya zai cinna wuta a gonar wani ta ƙone ƙurmus, ko ya cinna wuta a rumfar kasuwa ta wani ta ƙone, ko motar wani sabuwa da ya saya ta ƙone, ko ya ƙone gidan wani, zai yadda ya maka wannan, amma zai sharɗanta maka wani abu. Wannan abin da zai sharɗanta maka galibi zai zama saƙo ne na Ubangiji, saboda su aljanu galibi su kangararru ne saɓa ma Ubangiji, shi ne buƙatarsu, ko su su saɓa ko su sa wani ya saɓa. In ka yadda ka saɓa, su sun yadda su biya maka buƙata. Wani aljanin zai sharɗanta maka cewa cikin salloli guda biyar ka bar ɗaya, shi ne kawai abin da yake buƙata, duk abin da kake so zai maka. Wani aljanin zai sarƙanta maka cewa ka rinka yin sallolin guda biyar amma banda alwala, ka gane sallar ba ta da amfani tun da kana yi ba. Wani aljanin zai sarƙanta maka ya ce amma ƙa'idar sa lokacin da buƙatar ka ci ta so ka kira shi, amma sai fa inda janaba a jikinka, don haka ka daina wankan janaba. Shi ya fi so in za ka kira shi ya zanto da janaba a jikinka, in ka wanke janaba to ba zai ansa ba. Wani aljanin in za ka kira shi sai tsirara, kuma ya baka wani nau'i na turare da za ka kunna cikin wuta ka rinka zagaye wutar kana kiransa tsirara, sannan sai ya bayyana ya faɗi buƙatar ka sai ka faɗa. Wani aljanin kangaralle zai ce abin da yake buƙata a wurin ka yi luwaɗi da kai. Wani aljanin zai ce sujada yake buƙata, kai masa ta safi sau ɗaya ko ta yamma sau ɗaya ko duka biyu. Wani aljanin zai ambaci ɓangare jikin ɗan adam yake buƙata, yana buƙatar nonon hagu na mace budurwa ƴar shekara kaza, ko yana buƙatar jariri ta mace ko namiji ɗan wata kaza ko ɗan kwana kaza, ko yana buƙatar mazakutar ɗa namiji, ko yana buƙatar wani ɓangare na jikin ɗan adam. Shi yasa kake ganin ga mutum a mace an kwakwale idansa, ga mutum a mace an yanke gabansa, ga mace an yanke mamanta, ga wannan ga kaza ga kaza, duk waɗannan aljanu ne suke sa a idan tsafi, su suke umarni da ai wannan. shi yasa Allah yace alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin ta'udzuhum azza ba ga bai da muka aiko da shedanin muka dora su akan kafirai suna fusgarsu zuwa kan tafarkin kafirci iyakacin fusga kamar da karfi suke dan mutane sai sun sa su kafirci sai an saba ga ubangiji ma'ana gurgudan kangarewar aljani gurgudan irin umarnin da yake yi in aljani ya zanto kafircin sa kasa kasa ne to sai zanto umarnin da zai dace kasa kasa ne in kafircin sa saka tsakiya ne umarnin saka tsakiya in kafircin sa karshe ne to umarni na karshe na saban ubangiji shine kisan kai ko kafirci ko sabo ko wani abu daban shi yasa suka je wurin malamin su kan bukatar ka sai nan take sai kirai aljani zai ce bukatar za ta biya ko insha Allah ba zai ce ba an yi wani dan tsubu a kasar Kano can kan hanyar Gwarzo idan ma ka je wajen sa abin da ke cewa ya ka kirai Allah din ya kasa kai sai haka zai ba wannan an yi shi dukkan mutumin da yake Kano ya san wannan kallan haka zai faɗa sai ce to je ka kawo jakai kaza ko ka kawo karnuka kaza ko ka kawo angulu kaza ko ka kawo bakin kaza ko ka kawo kaza waɗansu ayyuka na sabo ɗaya daga cikin fadawansa na dab da shi ya same ni yake faɗa min nau'ikan ababen da ya ƙarshe abin da na tambaye shi dan na yi ta masa na ce yana yin sallah ya ce gaskiya yana yin sallah na ce nawa yake ya ce so ɗaya shi ne sai yake yin sallah na ce da wani lokaci ya ce idan rana ta kusan faɗuwa zai zo ya ta yin sallah ya ce ba zai daina ba wani lokaci sai ƙarfe tara to kaga wannan alamar ɗan tsumbu kenan kira aljini yake wa sallar ba Allah ba dab da faɗin rana zai fara ba zai daina ba sai ƙarfe tara yace shi dai bai san adadin rakawoyi inda ake ba za a yi tayi ne amma abin mamaki wannan mutumin lokacin yana da rai duk wani kasaitaccen namiji duk wata kasaitacciyar hajiya tana zuwa wajensa duk wani kasaitaccen mai mulki ko mai rawani a ka ko na siyasa ko soja ko ɗan sanda ko waye duk suna zuwa wajensa ko mai kuɗi yana zuwa wajensa daga cikin labarin da ya bani ya ce a ko wani lokaci da wani mutum ya zo ya ce jarinsa ya kare ya ce to me kake so ya ce shi dai kawai so yake ya samu kuɗi ya ce da wa kake hulɗa ya ce a ko wani balarabe a ƙasar Saudiya ya ce to yaushe za ka tafi ya ce rana kaza ya ce to ka da ba za ka yi sallah ba ya ce eh ta tsawon kwana biyu ko uku ce to idan ka je kai visa aka riga aka yi bukin za ka tashi to ka zo idan ka zo akwai wani magani da za a yi kaza 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 za a ba shi zai wanke hannunsa da shi ya sa hannunsa kar ka yi din ruwa ya taba hannun kuma kar wani ya taba hannunka har ya zuwa lokacin da za ka kama hannu da shi ku yi musafa to ka kai je airport aka kwana jirgi bai zo ba ka sake kwana kaga babu sallah ke hannun sai da haka ko ka ce salamu alaikum wa alaikum salam hannun sai da haka ko ba ba zai taba hannu ba zai taba yadda ya baka hannu ba sai da ya je samu wannan balaraba sosai ya ba shi hannu so ga yasa ya ce wallahi abin da ya kawo ni jari na ya kare kaza kaza ce kaya nake so ce kamar nawa ya ce ina san kawai dai ba yawa kamar dai na riyal miliyan ɗaya ya ce riyal miliyan ɗaya ya ishe ka ya ce to in na miliyan biyu ya ce to shikenan haɗa maka na miliyan biyu din ya haɗo da kayan riyal miliyan biyu ya taho wasu ya zaman sa tsafi ɗin ke to wajen waɗannan fa duk waɗannan malamai ne wallahi tallahi waɗannan su ake masa zama musulmi tukuna ba ma malanta ba abin da ya haɗa su da musulunci arnanci ne tsabagi don tsafi ne don mutumin da zai saka kiyin sallah kwana biyu mutumin da zai saka je kai tsafi ka dan uwanka ka tambaye shi wani abu dan uwanka musulmi ya kasa maka magana irin su suke zuwa mata su je ta tambaye mijinta ba zai iya mata musu ba duk abin da ya ce yawanci mata manya ta tambaye mijinta ba abin da ya ce sai abin da ta ga dama matan masu kuɗi sai abin da ta ce matan saraki sai abin da ta ga dama shi ne sarkin amma ita ce matar shi sarki a waje ita sarauniya a gida shi ya mulke ku ita ta mulke shi a ciki kaga babban bala'i kenan to da haka a nan gurin waɗannan tsafe-tsafen dukkaninsu wannan fa shine abin da aya take isara a gare shi ranar tashin kiyama aljanu da kansu Allah zai ce musu istakthartum min al-iz su waɗanda suka bi aljanu din irin malaman tsubu da masu tsafi za su ce rabbana istamta ba'duna bi ba'd ya ubangiji sashin mu ya amfana da sashi mu mun musu biyayya su kuma sun kawo mana wani abu kowa ya ci morin kowa wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana haka muka rayu har zuwa ajalin da ka yanke mana bayan sun gama wannan magana sai Allah ya ce annaru maswaqum khalidina fiha wuta ita ce makomar ku za ku dawo a cikin ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka shine hakim wato mai hikima sannan alim masani. Malamai suka ce illa ma sha Allah, meye ma'anarta? Domin da dukkan wanda ya mutu yana kafirci, idan ya shiga wuta khalidina fiha abadan ne, amma anan sai aka ce khalidina fiha illa ma sha Allah. Daidai da ayat da ke cikin suratul Hud, da Allah ce wa amman ladina shaqqu fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk in rabbaka fa'alun lima yurid wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk ata'an ghayra majzus. Ya yaza'a bacuta ce khalidina fiha, sai kuma ce illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so. Ibn Jarir al-Tabari, shugaban masu tafsiri, ya kawo maganganun malamai daban-daban. Ɗaya daga ciki ya ce abinda ake nufi da illa ma sha Allahu a nan gurin, ana nufin dukkan ‘yan wuta khalidina fiha za su dawama a cikinta illa ma sha Allah, sai waɗanda Allah ya so cikin ashabul kaba'ir min al-mu'minina, masu manyan laifuka cikin mummune, mummune wanda ya aikata zina, mummune wanda ya sha giya, mummune wanda ya wani aikin saban da ba kafirci ba, ai kaga wannan khalidina fiha illa ma sha Allah, kaga shi ba zai dawama a ciki ba, amma kafiri kan zai dawama a ciki. Da haka lafazin khalidina ya shafi duk wanda suka shiga illa ma sha Allah, ya fitar da wa masu imani waɗanda basu mutu da kafirci. Dan manzo Allah ce ba yadda za a yi mutum ya dawama a cikin wuta matukar a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra da imani. A nan gurin ma ya zama bi ma'ana man kenan, daidai yake da man, kamar yadda Allah ce fankihu ma taba lakum misu, suka ce muddata baqa'ihim fi quburihim ba'da mautihim qabla qiyamis sa'a, za su dawwama a cikin azaba sai gurgurdan abin da Allah so. Wannan sai gurgurdan abin da Allah so tsawon lokacin da ya biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama, shi ne aka yi togaciyarsa. Da an tashi kiyama to khalidin da jihadin ta fara aiki, illa ma sha Allah ne kafin tashin kiyama din. Ina fata an fahimta, ina jin wannan ma'anar ita ma ta fito. Magana ta uku waɗanda suka ce khalidin da jihadin illa ma sha, suka ce mu ɗauke ta khalidin da jihadin illa ma sha Allah, aya ce mujmala. Waɗanda suka ce khalidin da jihadin abada, da ayoyin da suka fitar da usatul mu'minin, wannan aya ce mufassala, wala ta'arudu baina mujmalin wa mufassal. Saboda haka dai ma'anonin nan guda biyu da na ambata su suka fi irin jayi, kamar da Ibn Jarir al-Tabari ya faɗa. آية تكسير زامك يا أكبر تعالى جل.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
وكذلك كما تكلم ولي بعض الظالمين مكي دورا ونساشي نأى الظالمين بعضا أكون ونساشي بما كانوا يكسبون سبب أبنى تكي أكتاوى من يبقرنا. Wato Ubangiji Ta'ala na ɗora sashin azzalamai a kan sashin. Abinda ake nufi da wannan aya shi ne, yayin da mutane suka taru suka yi zalunci, to sai Ubangiji Ta'ala ya ɗora wani sashi a kan wani sashi cikinsu. Amma in ba su yi tarayya cikin zalunci ba, ya zanto waɗansu ne azzalamai, waɗansu suna kwatanta adalci, to Ubangiji Ta'ala baya taimakon azzalaman a kan masu kwatanta adalci. Ina ba ta an fahimta. Idan mutane suka taru suka yi fashi suka tara dukiya, to ana nan kuma sai wani daga cikinsu ya yi tunanin ya kamata dukiyar nan ta zama tashi ta shi kadai, ya zai ya kashe wani? Don idan su goma suka je suka yi wasata, to zai ga cewa inda za mu zama biyar da kudin sun fi auki in an tashi rabo, amma in tashi rabo goma kudin za su zama abinda wani zai samu ba ya yi ba. Haka in mutum biyar suka yi barna, za su cewa inda za su zama uku ko su zama su biyu kudin safi yawa wajen rabu, amma idan aka sai araba biyar din nan kaga ba za a yi yawa. To sai ga cewa wani sashi na azzaliman na so ya zalunci ɗaya daga cikin su, shine nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksubun, ma'ana muna dora azzalimai akan azzalimai wato ƴan uwan su saboda ayyukan barna da suke yi. Ubangiji ce ya ma'asal jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, shin manzanni na ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyinmu suna kissanta muku ayoyinmu, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suna tsoratar da ku suna firgitar da ku haduwarku a wannan yini. Qalu mutane da aljanu gaba daya sai ka ji sun ce shahidna ala anfusina, eh lalle mun ba da shaida akan kawunan mu cewa manzanni sun same mu sun yi mana wa'azi sun yi mana gargadi, ko dai manzannin sun zo da kansu ko waɗanda suke a madadin su jakadun su yama annahum kanu kafirin, cewa lalle su sun kasance kafirai da sai kafirce mu Ubangiji. Wannan aya waɗansu malamai sun kafa hujja da cewa ashe kenan a cikin aljanu ma akwai manzanni irin yadda a cikin bil'adama akwai manzanni. Hujjarsu suka ce Allah zai ce ranar tashin kiyama, ya ma'ashar aljinni wal ins, ya ku taron aljanu da mutane, alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni ba su zo daga cikinku ba daga cikinku ku? Sai suka ce lafazin ku din nan ya shafi mutanen ya shafi aljanu, ma'ana yadda a cikin bil'adama ake samun annabawa da manzanni, haka cikin aljanu ma akwai annabawa da manzanni. Ya qussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, suna kissanta muku ayoyina suna razanar da ku su firgitar da ku haduwarku ta wannan yinin, shin hakan ba ta faru ba? Waɗansu malamai suka ce a'a, ana samun annabawa da manzanni ne a cikin mutane kadai banda cikin aljanu, ana samun su ne cikin mutane banda cikin aljanu. Suka ce dan Ubangiji ta'ala ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd, lalle mun yi wahayi gare ka, lafazin gare ka da wa ake? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila nuhin, kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi Nuhu, wan nabiyina min ba'd, da annabawan da suka zo bayan sa, wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyuba wa yunus wa harun wa sulaiman wa atayna dauda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasasum alayka wa kallama Allahu Musa taklima wa rusulan mubashirina wa mundhirin li alla yakuna lin nas ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Suka ce wadanda aka lissafa wadannan Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Yaqub, al-Asbat, annabi Musa, wanene wanene, akwai aljani guda daya cikin su? Dukkanin su bil adamai da aka haɗe gaba ɗaya a matsayin samfuri, dan ba duka aka kawo ba, ga samfuri na annabawa, wannan shine sample na annabawa, rusulan mubashirin wa munzirin, waɗannan su ne. Sannan Allah ya ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas, Allah yana zaben jakadu cikin mala'iku, yana zaben jakadu kuma cikin mutane, bai ce ba wa minal jinni kuma, wannan sai nuna kenan mala'iku ana zaben jakadu dan a turo su wurin annabawa, annabawa ana zaben jakadu annabawa kenan manzanni dan a turo su zuwa ga mutane ƴan uwansu. Amma a cikin aljani babu manzo ko daya, a cikin aljani babu annabi ko daya, shi yasa Mujahid Ibn Jabal yake cewa a cikin mutane ne ake samun rusul, amma a cikin aljanu ana samun annuzur masu gargadi masu wa'azi. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin, ba mursalin ba kenan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, ma'ana sai dai al inzar, sai dai wa'azi sai gargadi, amma babu annabawa a cikin su. Ina da sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya kai mana sauran bayanin da ya shafi ayar gobe ma tura kai insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.